وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، يو أشرند بكي قوات رمضان هجراء النبي صلى الله عليه وسلم تجبود الدريب لدى أشرند ترى wanda ya dace da 26 ga watan 9 shekara ta 2008 ta miladiya. Zamu ci gaba da tafsirin mu na Alkur'ani a yau, wanda zai zamanto yau ne zamu sauke karatun mu, sai kuma Allah ya kai mu ta shekarar, in Allah ya bamu tsawon rai. Zamu tashi mun an karanta kamar da aka ji an karanta mana, zamu tashi aya ta 104 fadin Allah tabaraka wa ta'ala a cikin suratu Ali Imran. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله تعالى يقول ولتكن منكم أمة، أتكنكو وتا الأمة تكسنشي وتا جماعة تكسنشي، أتكنكو ياكو مسلمي يدعون إلى الخير، وأن الأمة سرنك كرا ذا سرنك كرا يزوغ الخير ويأمرون بالمعروف سنا أمرني da al-ma'ruf shine abun sani, abinda wato abinda kensa sananne ne a cikin shari'a da hankali. Wayan hauna anil munkar, kuma suna hani ga barin abin ki. Abin ki shine abinda aka kishi a cikin shari'a, kuma hankalin dan adam na fitra shi ma yayi shaida akan rashin kensa. Wa ulaika humul muflihun, masu wannan al'amari sune waɗanda suke al-muflihun, masu samun falah shine babban rabo. Wato masu wannan aiki sune masu samun babban rabo. Wannan aya umarni ne ga al'umman musulmi kan a cikin su a kasance an samu waɗanda yake za su rinka yin al'amru bil ma'ruf da annahyu anil munkar, wato masu yin aikin umarni da kyakkyawa da hani da hana mummuna. Wannan akan tafsirin cewa min dinnan littabi'id ce, wato a cikinku a samu al'umma, ba dukkan gununku ne za ku zamanto masu wannan aikin ba, a waɗansu ne kawai za su zamanto masu wannan aiki. Abinda yake ƙarfafa wannan tafsiri shine faɗin Allah ta'ala, alladhina in makkannahum fil ardi aqamu ssalata wa atau zakka wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar. Waɗanda suke idan mun ba su tamkini, wato tabbaci, ƙarfi da iko a bayan ƙasa, suna tsayi da sallah, za su wato su tsayi da sallah, su ba da zakka, su umarni da kyakkyawa, su hana mummuna. Saboda haka kaga kuma ba kowa ne Allah yake ba su wannan tamkinin ba, juzi'in al'umma ne Allah yake ba su tamkini. Saboda haka da wannan fassarar ake nuna kan cewa aikin amru bil ma'ruf da nahyu anil munkar ba aikin kowa da kowa bane, aikin waɗansu zababbun jama'a ne, sune al ulama'u wal umara, malamai da masu sarauta. Fassara ta biyu ta wannan ayar shine ta dauki min din nan da cewa min al bayaniya ce, min ce li bayanil jins, kamar wanda take zuwa a fadin, kamar wanda ta zo a fadin Allah ta'ala fajtanibur rijsa min al awthan wajtanibu qawla zur fajtanibur rijsa, kunisanci dauda min al awthan, wadda take ita ce al awthan, min din nan bi ma'ana hiya, wanda kunisanci dauda wadda wannan daudar ita ce al awthan, sune gumaka. Ai kaga ba ci aya ba ta nufin kan cewa kunisanci dauda dake cikin gumaka ba, wato abinda ba dauda ba a cikin harkar gumaka shi ba za ku nisance shi ba, wannan ma'ana ba zai yi ba, shine ma'anar min li bayanil jins. To anan ma sai suka ce a wannan tafsirin wal takum minkum ay wal takunu antum, ku kasance ku al'umar musulmi, al'uma mai kira ga zuwa ga alkhairi, mai umarni da kyakkyawa, mai hani da mai hana mummuna, wato dukkanin musulmi su zamanto masu yin wannan aiki. To waɗansu malamai sun hada fassarar guda biyu, wanda yake kuma wannan shine insha Allahu abin da yake sahihi, kan cewar akwai nau'i na amru bil ma'ruf wanda sai waɗansu ne kadai za su yi masu tamkini, tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda yazo a hadisin Abu Sa'id al-Khudri a cikin sahih Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi fa in lam yastati' fa bi lisani fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yaga wani aiki na munkari daga cikin ku, to ya canza wannan aikin bi yadihi da hannunsa, fa in lam yastati in bashi da iko, wato in bashi da ikon ya hana munkari da karfin hannunsa, shine wato wanda yayi munkarin yana karkashin sultarsa. Karkashin sulta shine kamar da a abin nan, kamar mai gida dangane da wanda suka yi abin da yake ba daidai ba a cikin gidansa. Kazo kaga a lokacin sallah yayi, ana ludo, ana karta, ana chess, ana kallon film din Hausa, ana kallon film din India, ka ta da wannan majalisar tsayar, ka tashi aje ayi sallah, kana da ikon kai wannan, ko akwai wanda zai ce ba za ka isa ba, to ka gani kana da iko. Ko kuma kana abin nan kai shugaba ne a wajen aiki, ka zo ka kama wani yayi algus, ko wani yayi cuta, ko wani yayi sama da fadi, ka tabbatar kan cewa ka hukunta shi, wannan shi ma kana da iko ka canza wannan da karfinka. Ko kuma mai mulki ne saboda ka duk wanda ke karkashin mulkinka idan yayi ba daidai ba, kana da ikon ka hana ba daidai din sa ba da karfin mulkinka. Fa in lam yastati in bashi da iko, wato bashi da sulta, fa bi lisanihi sai yayi da bakinsa, yayi da bakinsa yace wannan abun munkari ne Allah ya hana, duk wanda yayi abu kaza Allah ya ce ga abin da za a yi masa, saboda haka kada a yi. Fa in lam yastati in bashi da iko, bar rashin ikon shine kan cewa bashi da ikon ya fada da bakinsa, imma saboda cewar bashi da ilimin yadda zai inkarin munkari, ba malami bane amma ya san dai wannan abun bai dace ba, amma bashi da hujja, bai san inda zai bayyana hujjarsa ba. Ko kuma malami ne yana da hujja amma yana jin tsoro, ba zai iya hakurin abin da zai biyo baya ba. Kamar alal misali idan yayi za a kulle shi ko za a ci mutuncinsa, to wannan an yi masa ruksa, ba sai yayi ba, wannan an yi masa ruksa, amma in yana da karfin imani yayi, ko da abin zai same shi, tunda an san dama aikan cewa umarni da kyakkyawa da hana mummuna, dole sai wata cuta ta samu mutum. Ya bunayya aqimis sala wa amur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak, ya kai dan wannan dana ka tsayar da sallah, kai umarni da kyakkyawa, ka hana mummuna, kai hakuri akan abin da ya same ka. In kai umarni da kyakkyawa ka hana mummuna, dama sai an taba lafiyarka, sai an taba dukiyarka, sai an taba mutuncinka. To idan abin da yake mafi dacewa kai shine kai hakuri, amma in ba za ka iya hakuri ba, to sai kai shiru, to shine sai ka tafi daraja ta uku, fa in lam yastati fa bi qalbihi, idan ya ba zai iya ba, to ya ki munkarin da zuciyarsa, wa zalika adhaful iman, ishara ga cewa raunin imani shine zai sanya ka kasa inkarin munkari. To wannan kage ya nuna kan cewar kenan ba duk mutane ne suka zama to martaba daya a cikin umarni da kyakkyawa da hani da mummuna ba saboda haka ayar tana nufin dukkaninku ku zama to masu wannan amma kuma akwai wani munkarin da sai wata ta'ifa ce za ta iya inkarin sa sai wata jama'a ce za ta iya inkarin sa ba kowane munkari ne kowa zai iya inkarin sa ba to dan haka ya zama to kan cewa ya gudana a cikin tarihin musulunci a rinka samun ahlul abin ahlul ihtisab al muhtasibin masu yin hisba al hisba shine neman lada na ta hanyar umarni da kyakkyawa da hana mummuna da tsare hududu shari'a baka ba alƙali bane mai yin hisba tunda shi alƙali hukunci yake zartar da hukunci yake a mai yin hisba hana barna yake yi da kokarin kawo gyara yake yi ta hanyar wa'azartarwa da tambihi da idan akwai barna ya gano inda ake yin barnar in zai iya gyarawa ya gyara in ba zai iya ba ya kai wajen wanda za su gyara su gyara hisba ba wai kawai a hana shan giya bane a ringa gano inda motar giya take tafiya a je a maganin ta kyakkyawan aiki ne munkari ne inkarin ta ne inkarin a tsarkake al'umma daga giya tsarkake al'umma ce daga barna mai girma saboda dukkan inda dukkan al'ummar da ake shan giya to ka zaka samu matattarar barna a cikin wannan to amma ba ita ce kadai munkari ba musamman yanzu a cikin watan Ramadan zaka samu mutane ana azumin watan Ramadan amma daga zara an taso daga aiki sun je sun dasa karta ko ludo wata kila ma wal iyad billahi wadansu hadda caca da kodo da sauransu wannan munkari ne da wajibin al'umma ta rinka inkarin sa a ji ai musu wa'azi amma kuma wa'azin ya zamanto bil hikmati wal mau'izati al hasana da hikima da kyakkyawan wa'azi ba ka je ka nuna musu kan cewa su halakakku bane kai ko kai ne na kirki kai ne kullun masallaci kullun darasi kullun tafsiri su ku halakakku ne sune suke kawo barna a cikin sune mababbagar annoba a cikin al'umma sune halakakku a an kai haka ba za su karba daga gare ka ba sai ka bi su ta dukkan hanyar lutufi da tausasawa ka duba ga yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake da har Allah ne da kansa ya tausaya masa yace fa la'allaka bakhi'un nafsaka Allah ya kunu mu'min la'allaka zaka je ka halaka kanka ka mutu saboda damuwa dan ba su zaman to mu'mine ba saboda damuwar da yake yana ganin cewa watakila ya takaita ne wajen kyautata uslubin kira shi yasa mutane ba su imani to haka ya kamata mai yin hisba ya rinka duba kansa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da har Allah ya rinka bashi hakuri akan wani to haka ya kamata da uslubi ya kamata a yi kyakkyawan uslubi tunda abin ibada ne neman yarda Allah kake kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya ce ma sayyidina ali zai tafi yaki ne fa a ya bashi ana neman fatihi ne da yahudawa fa makiya Allah makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zai tafi sai ya ce ya rasulullah uqatiluhum hatta yakunu mithlana ya rasulullah in je in yake su har sai sun zama to kaman mu wato sun zama to musulmi kaman mu yace unfud ala rislik fala an yahdiya bika allah rajulan wahidan khairul lak min humrin na'am yace tafi gaba gadi ka tafi ka je kai wannan amma ka sani Allah ya shiryar da mutun daya a hannunka yafi maka bisa wato garken shawawan raguma kaga wato ya sanya wannan shine manufarsa Allah ya shiryar da waɗannan mutanen a hannunsu ba in sassare kan kafire da arna ba ba ya zama to wannan shine taninsa ba a sare kan arna a halaka arna kamar yadda waɗannan zahaje suna faɗa a'a ka zama to a cikin zuciyarka akwai rahamar kan cewar Annabi sallallahu alaihi wasallam an turo shi rahama ga talibai hatta su ga waɗannan wanda ba su yarda da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rahama aka turo shi gare su rahamar shine a kyale su kar hukuma ta hau kansu har a ba su damar la Allah ya shirye su saboda haka kai kudin ya zama to kan cewa shirye su ta zama to a hannunka to haka uslubin al'amru bil ma'ruf yake da nahyu anil munkar dan haka wannan ayar dukkan ma'anoni guda biyu din tabbatattu ne kasancewar min li bayanil jins wato dukkan al'umma zama to suna amru bil ma'ruf domin akwai amru bil ma'ruf din da babu wanda aka sauke mu a cikin al'umma akwai nahyu anil munkar da babu wanda aka dauke mu a cikin al'umma shine ka kishi a cikin zuciyarka abu aful iman mafi raunin imani kaga kasa da shi sai fita daga cikin addini dan haka wannan matsayi na amru bil ma'ruf dukkan al'umma ta musulmi ta zaman to mai wannan sifa mai kin wato mai san alkhairi ce mai kuma kin munkari ce wannan in kai haka shi ma kansa amru bil ma'ruf ne da nahyu anil munkar domin idan kana son alkhairi ba za a zo a hada gwiwa da kai ba dan a kawar da wannan alkhairin a cikin al'umma. In kana kin munkari ba za a zo a hada gwiwa da kai ba dan a yada wannan munkarin. Alal misali, ƴan unguwa suna nema su yi maganin wani kango da ake yin caca, ake fyaɗe, ake barna a wajen a cikin al'umma, a cikin unguwarsu. Idan kai a cikin zuciyarka kana da azaful iman, ba za ka iya fitowa ka zo ka yaƙi da wannan ba, ka zo ka yaƙi wannan munkarin. Amma kana da azaful iman, kana kin wannan, wannan al'amari ba na son sa, wannan abin da yake kawo barna a cikin al'umma kenan. Sai ka samu waɗansu suna yi, kaga ko baka zo ka shiga cikin su ba, kai musu addu'a, kai musu fata na gari. Amma idan baka da wannan matsayin fa, to wannan shine matsayin munafikai. Almunafiquna wal munafiqat ba'dhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Munafikai maza da munafikai mata suna tare da juna, kansu a haɗe yake. In kaga wani anan a gabas, in kaga wani a yankaba, kaga wani a can rijiyar zaki, ko da ba saba ganin juna ba tare suke. Haka Allah ya ce, ya'muruna bil munkar, suna umarni da munkar, wa yanhauna 'anil ma'ruf, suna hana kyakkyawan aiki. To waɗannan su ne wanda in suka, in aka zo za a yi maganin barna, sai su ce ku kyale mutane mana da ƴancin su. Muna fa ƙasa ce wadda take ta ba mu kowa ƴanci, akwai constitution a ƙasar nan, ku kyale kowa ya abin da yake so. To wannan in ka ji irin wanda suke wannan maganar, to wannan su ne waɗanda suka fita daga cikin al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, domin suna kin, ba sa kin munkari, ba sa son ba sa yin wannan. Wato ba su zamanto aƙallan juzu'in ayar shine ya zamanto kai inkarin munkari da zuciyarka. Haka zalika ma'ana ta biyu, wato ku zamanto a cikinku an samu al'umma da suke wannan, wato wajen munkarin da ake buƙatar iko, iko imma na ƙarfin mulki wa imma iko na hujja da ilimi. To wannan ba kowa ne zai yi ba, sai wanda ya samu wannan iko. Saboda haka kaga ayar duk ma'anar biyu ta tabbata a cikinta. Wannan yana daga cikin hikimar Al-Qur'ani, yana daga cikin wato a gwaninta ta Allah maɗaukakin sarki, wanda za a kawo magana wanda take za ta samu tarin ma'ana mai yawa, kuma kowace daga cikin ma'anonin ma'ana ce ingantacciya. Akwai hadisai da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke ƙara ƙarfafa abinda wannan aya ta kunsa. Abinda ake nufi da alkhair, abinda ake nufi da alkhair shine wato kishiyar ashar, abinda yake da amfani a duniya da lahira shine alkhair. Abinda yake da amfani, dukkan ladda, dukkan jin daɗi alkhair ne, rabauta alkhair ne, duka abinda zai kawar da sharri alkhair ne. To al'ummar ta zamanto tana kira ya zuwa ga alkhair. An ruwaito daga Abu Ja'far al-Baqir, Abu Ja'far al-Baqir Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn, a dan mahaifin dan Zainul Abidin, kuma mahaifin Ja'far as-Sadiq, yana daga cikin a'immatu ahlus sunna, a'immatu ahlul bait, yana daga cikin manyan malaman ahlul bait, ahlus sunna, waɗanda suke akan tafarkin sunna. An taba tambayar sa, aka ce a wata ran aka ji yana kiran sayyidina Abubakar as-Siddiq, yace ah kai ma kana ce masa as-Siddiq, saboda makiya ahlul, saboda makiya sabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, masu ƙaryar da'awar san ahlul bait suna ganin kan cewa duk ƴan ahlul bait ba za su tabbata, ba za ka tabbata kana san ahlul bait ba sai ka ƙi sahabbai. Na farko a cikin su sabu Abubakar Siddiq. To shine sai Allah, shine sai Abu Ja'far al-Baqir da suke da'awar cewa ɗaya daga cikin shugabannin su ne, limaman su ne, sai aka ji ya ce as-Siddiq. Sai aka ce ah, har kai ma kana faɗan haka? Saboda a lokacin nan sun so mu bayyana bid'a su. Sai ya ce ƙwarai ina faɗan as-Siddiq. Duk wanda bai kira shi as-Siddiq ba, fala saddaqa Allahu lahu qawla, kada Allah ya taba gaskata zancensa. Sannan ya ce dan me ba zan ce masa as-Siddiq ba bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ya sa masa wannan suna. To shi ne sai yake an sami, yana cewar ma'ana alkhair shi ne alkhair ittiba'ul qur'an wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya ruwaito shi mursalan daga kakansa sallallahu alaihi wasallam, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alkhair shi ne bin alqur'ani da sunnarsa sallallahu alaihi wasallam. So da haka ma'ana yad'una ila alkhair ay yad'una ila ittiba'il qur'ani was sunnah, suna kira ya zuwa ga bin alqur'ani da sunna. Wa ya'muruna bil ma'ruf, al-ma'ruf kamar yadda muka ce shine wato dukkan abin da yake wato alkhairin sa sananne ne a cikin shari'a da kuma hankali. Akwai abin da yake dukkan ko da babu shari'a hankali yayi shaida ga alkhairin sa, kamar adalci, kamar kyautatawa, kamar tausayin marasa, tausayin talaka, kamar rahama, kamar amana, kamar kamewa, rashin fitsara, rashin batsa. Wannan ko babu shari'a, dukkan abu na dukkan hankali na fitra yayi shaida ga cewa wannan abu ne kyakkyawa. Almunkar kuma akasin sa, dukkan abu mummuna a cikin shari'a da kuma a cikin wato alfitratu salima, a cikin hankali na fitra amintatta lafiyayya. Ba amfani da hankalin mutanen yanzu, tunda yanzu wani mai hankali ne yana da awa cewa yana da hankali, wataƙila ma an bashi babban digiri yaje ya nuna yaje ya rubuta takarda da za a bashi digiri akan nuna kan cewa babu aibi a cikin zina. Kuma ce an bashi digiri, an bashi shaidar ilimi da hankali. To wannan hankali ne, amma hankalin da yake na karkatattar fitra, hankalin dabba. Hankali ne na dabba, ba hankalin dan adam ba mai fitra. Amma hankali na wato fitra yayi shaida akan cewa fitsara ba ta da kyau, zina ba ta da kyau, madugo ba shi da kyau, luwaɗi ba shi da kyau, zalunci ba shi da kyau, cin zali ba shi da kyau, shiga cikin haƙƙin mutane ba shi da kyau, rashin amana ba shi da kyau, rashin tausayi ba shi da kyau. Duk waɗannan abubuwa ne waɗanda suke a koda ba su zo a cikin shari'a ba, yadda Allah ya halicci fitrar halittar mutum ya halicce su da kin wannan. To wato mu zamanto masu hani da wannan munkari ne, wato al'ummar musulmi su zamanto waɗanda yake ba za su yi dabarna ta zauna a cikin su ba. Domin idan kowa yace daga shi sai kansa yace a kyale barna, ai kowa addini abin nan, kowa kabarinsa daban, kabarina daban, kabarinsu daban, to haka za ta zo barnar ta zo ta cinye ka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga misalin waɗanda ba sa yin amru bil ma'ruf da nahyi anil munkar, da kan cewa kamar mutane ne da suka shiga cikin kwalakwali, suka shiga cikin jirgin ruwa, aka raba su da ƴan bene da ƴan ƙasa. Ƴan bene abin nan ruwa yana sama, ƴan ƙasa in suna son ruwa sai sun tafi sun hau sama wajen ƴan bene, sannan za su samu ruwan sha. Sai ƴan ƙasa suka ce to maimakon mu rinka wahal da mutane, mu rinka wahal da kanmu, mu yi huda mana, mu huda rami a cikin allan jirgin ruwan nan, sai kawai mu rinka ɗebo ruwa daga cikin ruwan teku mu sha a huta. To kaga su na sama suna can sama, su ji a ƙyale su, ai na ƙasa ne, su ne a ƙasa, su za su lime, su ne kaɗai za su lime. Idan suka ƙyale su suka yi wannan ramin, ba duniya za su halaka ba. To idan ba su kama hannunsu ba sun hana su, haka za su halaka. To wannan shine misalin munkari a cikin al'umma. In kaga mutane suna barna, kace a ƙyale su, ai ba komai, suna da ƴancinsu, ba komai. Sai dai wannan sha'anin zamani ya za a iya ka iya da kanka, kabarinsu daban, kabarina daban. To duk za ku zo ku shiga cikin halaka. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadithin yake cewa wallazi nafsi biyadihi lata'murunna bil ma'ruf, na rantse da wanda raina yake hannunsa, wallahi lalle ku umarni da kyakkyawa, wala tanhawunna anil munkar, lalle ku hana mummuna, aw la yushikanna Allah an yab'atha alaykum iqaban min indihi thumma latad'unnahu fala yastajibu lakum, wallahi ko dai ku yi haka ko kuma Allah ya kusa ya game ku da azaba, ya aiko muku da azaba da ukuba daga gare shi, sannan ku yi ta roƙonsa, ba zai amsa addu'ar ku ba. Kaga ko wannan ita ce halaka. Musiba ta zo, ku yi ta roƙo, Allah ba zai amsa addu'ar ku ba. Idan munkari ya zo cikin al'umma, Allah ya aiko ukuba, mutane kashi uku suke zamantowa, wanda misalin su ya zo a kissar bani Isra'il. Akwai masu barna wanda Allah ya nasi akan cewa ya halakar da su, akwai masu hani da mummuna, su Allah ya nasi akan cewar ya tsirar da su. Falamma nasu ma zukiru bihi anjayna alladhina yanhauna anis su, yayin da suka bar suka ki hanuwa daga abinda aka rinka yi musu wa'azi kan su bar shi, da suka ki, Allah ya ce sai muka tsirtar da waɗanda suke hana mummuna. Na uku su ne wanda su ba su aikata mummunan ba, amma ko ba su hana ba, suka ce lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum 'adaban shadida, suka ce ina ruwanku da za ku rinka wa'azi ga mutane da in Allah ya so sai ya halaka su, ko kuma yayi musu azaba mai radadi. Ku kyale su da Allah, ai Allah ya sani, ai addinin na Allah ne, kyale su, ba Allah suke ba, Allah ce maganin su. To waɗannan su Al-Qur'ani bai yi magana akan su ba, shine Abdullahi ibn Abbas yake cewa waɗannan su ma Allah ya hada da su a cikin wanda ya halakar. sai dai ranar alkiyama tashe su a cikin niyyarsu. Wato idan ukuba ta zo sakamakon barna a cikin al'umma, tana game waɗanda suka yi barnar da waɗanda suka gani suka yi shiru, wanda kawai Allah yake tsirtarwa su ne wanda suka hana barna. Shi yasa Allah ta'ala ya ce wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, ku ji tsoron fitina, ukuba, azaba, masifa, bala'i wanda baya ba kawai yana samun waɗanda suka yi barna daga cikin ku bane, wanda suka yi zalunci daga cikin ku, gamewa yake. Sannan Allah ta'ala ya ce wala takunu kal ladina tafarraqu, kada ku zamanto tamkar waɗanda suka sassaba, suka rarraba kansu, suka rarrabu da juna, wahtalafu, suka sassaba da juna, min ba'di ma ja'atuhum, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, bayan wato hujjoji mabayyana sun zo musu, bayan addini ya zo musu, wato shiriyar manzanni ta tabbata a cikin su, sai kuma san zuciya yazo yayi sultani a kansu da jahilci da zalunci, sai ya zamanto suka saba da juna. Wannan ya riko da nau'i na addini, yace duk wanda bai je da wannan abin da nake yi ba, to ba shine yake bin addini ba. Kowanne daga cikin su ba wanda ya kama addinin gabaki daya, juz'i kawai ya kama, wanda ya kama ya ringa alfahari da shi. Fataqatta'u amrahum bainahum zubra kullu hizbin bima ladayhim farihun, suka rarraba al'amarin addinin su, suka zamanto kungiya kungiya, kowa yana alfahari da abin da ya riki. To kada ku zamanto irin waɗannan, su ne Yahudu da Nasara. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Yahudawa sun kasu kashi 71, Nasara sun kasu kashi 72, al'ummata za ta kasu kashi 73, dukkaninsu suna cikin wuta sai guda ɗaya kawai. Aka ce wacce ce ya Rasulullah, yace wadda ta kasance akan abin da nake akai da ni da sahabbaina, su ne kadai, yace al-firqatu najiya, cewa suna cikin wuta ba wai suna cikin wuta tare da dawwamammu ba. Wannan ya danganta da nau'in fandarewarsu da nau'in rabuwarsu da gabarin gaskiya. Idan rabuwarsu gabarin gaskiya sun rabu da hatta asalin imani ne, to su wannan suna cikin wuta za su dawwama. In kuwa sun rabu da gaskiya, bid'arsu bata kai su zuwa ga kafirci ba, ta fasikantar da su ne, to suna cikin wuta amma ba za su dawwama a cikin wuta ba. Allah zai musu azaba gurgudan fandarewarsu da gurgudan sabansu, in kuma yaso ya yafe musu. Amma waɗanda suke tabbas su ne wanda za su tsira, ba za su shiga cikin azabar Allah ba, su ne al-firqatun najiya, waɗanda suka kasance akan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake akai da shi da sahabbansa. To dan haka wannan ishara ne, wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bugaya mana abu ne wanda yake al-kauni al-qadari, zai faru. Kuma a ciki akwai umarni irin na wannan ayar, kamar yadda Allah ya ce kada ku zamanto kuma kun rarrabu kamar yadda bani Isra'il suka rarraba, suka sassaba da juna a bisa wato san zuciya da hasada da kiyayya da neman duniya tsakaninsu. Duk wannan shine al-baghyu din. Bayan kuma wato ayoyi mabayyana sun zo musu, wato a cikin wannan akwai ishara ga cewa wahayi da al-Qur'ani da sunna da ma dukkan wahayin annabawa, wahayin da ya zo ma annabawa, wato ɗabi'arsa, yadda Allah ya yi ɗabi'arsa, shine yana kawo haɗin kai da haɗin zukata da rashin rarrabuwa da rashin sabani, mai fitar da mutane daga tafarkin gaskiya, mai raba mutane da tafarkin gaskiya. Don haka idan kaga kan cewa ana da awar alkitabu wa sunna amma kuma an sassaba, an ce ga alkitabu wa sunna, to ka tabbatar ba akan alkitabu wa sunna din ake ba, ko kuma akwai san rai a ciki. San rai shine al-baghyu din, wato shishigi shine ya zamanto kan cewa akwai nau'i na zalunci a cikin zukata, akwai nau'i na fita daga da'ar Allah. To wannan shine zai sa sai ya amfani da alkitabu wa sunna din domin tabbatar da al-hawa, domin shi abinda ake so alkitabu wa sunna ya zamanto shine a sashi a gaba, a janyo san rai da fahimta ya bi shi. Amma yayin da aka ce za a sa san rai a gaba, sai dai Allah kusa alkitabu wa sunna ya dace da san rai, to a lokacin nan zai zamanto dukkan sharri yana cikin wannan. Abinda ake so mu ajiye fahimtar mu da ra'ayin mu da al'adar mu da abinda muke ganin mun gada muke akai, ko abinda malam wane da malam wane ya gaya mana, a zo a sa alkitabu wa sunna ya zamanto shine ma'auni. Maganar malami ala ra'as wal ain, amma matsor bata saba alkitabu wa sunna ba. Dan ka san kowane malami idan ya zamanto mai bin san ransa ne, wata ran sai ya yi magana da kowa zai ce
wato anya kuma mallan haka ne saboda zaka ga yayi karo da alkitabu wa sunna zahiri kai kanka zaka ce anya to yayin da irin wannan ta faru to idan kace zaka bi mallan to a lokacin nan ka ce wato zaka lankwaye alkitabu wa sunna domin ya dace da fahimtarka da ra'ayinka ka shiga cikin azzalibai to in wannan ta faru to shine sai a fantare daga gaskiya to Allah ya ce kada ni wannan kuma shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gargade mu yace gashi abin da zai faru a cikin al'umma in wannan ta faru kar ku zamanto cikin wannan 72 da za su zamanto cikin wuta ku zamanto cikin guda daya wanda take akan abin da nake da ni da sahabbaina wannan hujja ne akan cewa al-isma tana cikin al-kitabu was sunna da kuma ijma'u salaful umma wato abinda magabata na al'umma suka kasance akai shine abinda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kasance akan sa Allah ya ce wa ulaika lahum adhabun adhim wadannan wadanda suka alladhina tafarraqu wa ihtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wanda suka wato rarraba suka sassaba bayan hujjoji sun zo musu wadannan azaba mai girma ta tabbata a gare su tace azabar wutar jahannama yaushe wannan azaba za ta tabbata a gare su Allah ya ce yawma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh a ranar da wadansu fuskoki suke haske suke kyalkyali wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira fuskoki a wannan rana suna kyalkyali ila rabbiha nadira suna zasu tsokaci zasu kallo zuwa ga ubangijin su zasu ga Allah zasu ga fuskar Allah tabaraka wa ta'ala babu ni'ima da take wannan wa wujuhun yawma idin basira wadansu fuskoki kuma sun yi duhu sun yi bakikirin tadhunnu an yufala biha faqira suna tabbatarwa kan cewa wata musiba mai kare kashin baya ita ce zata tabbata a gare su to shi tace wannan Allah ya ishara ma anan wajen wujuhun yawma idin yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh fa amma alladhina swaddat wujuhuhum sai aka fara da waɗanda zukatan fuskokin su zasu yi baki kaga waɗanda fuskokin su suke yin baki akafartum ba'da imanikum za a ce musu shin kun kafurta bayan imaninku wato bayan da kun yi imani hujjoji sun zo muku mabayyana sannan kuka juya baya kuka kafurta kuka daina bi shine ai waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat kenan bayan hujjoji mabayyana sun zo musu sai suka saba ga barin gaskiya suka saba suka bar gaskiya fadhuqul azaba bima kuntum takfurun ku dandana azaba saboda kafircin ku da ku kasance kuna yi saboda kafircin da ku kasance akan sa wato rayuwar ku gabaki dai shine kafirci wato saboda kun juya ma shiriyar Allah baya wa ammal ladina biyaddat wujuhuhum amma kaga wadanda fuskokin su suka yi haske suka yi kyalkyali fa fi rahmatillah wadannan suna cikin wata rahama mai girma ta Allah hum fiha khalidun su zasu dawama a cikin ta ita ce aljanna ita ce rahmar Allah da tafi kowace girma domin ita ce wanda yake jin dadin ta baya karewa duk ko wata rahama ta Allah wanda yayi a nan duniya iyakantar take sabanin rahmar Allah wanda yake tara na alkiyama ita ce ta aljanna tilka ayatullahi natluha alayka bilhab wadannan inji Allah ayoyin Allah ne da muke karanta da muke maka tilawar su muke tilawar su a gare ka da gaskiya bilhaqi da gaskiya wato da gaskiya alqur'ani ya sauka ba wasa bane ba ba'a bane ba mafarke mafarke bane ba gane gane bane a'a wahayi ne da Allah ya aiko shi da gaskiya ya aiko shi shi yasa saukar sama ta zamanto mai karfin gaske gaskiyar da ke tare da shi wa anna har aljanu suka rinka cewa anna kunna naqudu minha maqa'ida lis-sam faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada sama sai da tai shaida aljanu suka gane gabda alqur'ani zai sauka gabda wahayi zai soma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aljanu suka kan cewa sama gabaki ɗayan ta muli'at harasan shadidan wa shuhuba an cika ta da wato gadi masu gadi mai tsananin karfi wa shuhuba da kuma taurari waɗanda ake jibo wato da taurari irin wato abin nan a shooting star din nan da ake faɗa tauraro wanda yake za a rinka za a ga yana tafiya da gudun gaske to ya je jefa aljani ne da bokayensa wanda suke kokarin su ji me yake faruwa saboda alqur'ani ya kusan sauka lamari ne wanda yake sammai da kasai da sauran mutane da sauran halitta Allah sai da suka yi shaida gare shi mala'iku da suka ji sai suka fadi suna ma abin nan suna masu rusuna ma ga Allah ma qalu ma za qala hatta idha حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير يعني عند الله يما اذا الله يما غنا ده وحي سي ملائكه سي سرسنا سنا كسكنتر ده كاي ga abinda Allah ya fada sai su suma hatta idza fuzi'a an qul har sai idan an yaye musu wannan tukuna su man nasu da suka yi in suka farfado sai su ce ma za qala rabbukum mai ubangijin ku yace sai malaika jibril ya ce musu qalul haqq malaika jibril ya fadi cewa ai gaskiya Allah ya fada wannan magana ta sa ta sauko har zuwa ga sauran mala'iku sannan su ji to wannan abin da yake da wannan gagarumin muhimmancin a sama da ƙasa to shine ayoyin Allah da Allah ya saukar da su kaga da gaskiya kenan ya sauka sabanin irin zancen bokaye sabanin abinda wato masu waka suke fada da masu tatsuniya da masu shifta da masu kafa a cikin littafi wanda yake duk zancen banza ne to na Allah wannan tilka ayatullah natluha alayka bilhaq wama Allah bighad wama Allah yuridu zulman lil alamin Allah ba mai nufin cutarwa bane ga talikai Allah baya cuta Allah yana da ikon yayin abinda ya so amma ya hana ma kansa yin zalunci Allah ta'ala ya ce inni a cikin hadithul qudsi inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalam na sanya zalunci haramun akaina kuma na sanya shi haramun a tsakaninku kada ku cuci juna kada ku cuci juna sannan Allah ta'ala ya ce walillahi ma fis samawati wa ma fil ard Allah yana da abin da ke sammai da abin da ke cikin kasa na Allah ne shi kadai shine fa'idar farawa da walillahi din domin uslubul qasr ne ai wato abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasa ba na kowa bane face na Allah wa ila Allahi turja'ul umur ga Allah ake mai da dukkan al'amura wato kowanne al'amari ga Allah ake mai da shi karshen sa shine hisabi sannan kuma imma ilal janna wa imma ilan nar za mu tsaya anan wajen saboda akwai tambayoyi masu dama wanda yake ake ta bi bashi za mu yi kokarin mu amsa waɗanda suka sauƙaƙa mu amsa anan za mu tsaya a tafsirin wannan shekara insha Allah sai Allah ya kai mu za mu tashi daga kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas in Allah ya kai mu da rai da lafiya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kafin na amsa tambayoyin akwai magana akan jingina da ake bi na bashi to a gurguje jingina wato akadi ne wanda ake tabbatar da amincin bashi idan ka ci bashi sai ka bada wani aini wani abu wanda yake za a iya sayar da shi a biya wannan bashin fa'idarta shine cewar idan mutuwa ta zo to kai kana da jingina ba za a ce ka jira sai tukuna an tattara dukiyarsa an ga sauran masu mun bashi sannan a gani idan ta hasa za ka yi ka dauki wato wani abu rabo daga cikin bashin ka idan dukiyarsa ba za ta iya bin bashin ba sai a baka iya abinda raban ka ya kama daga cikin bashin sa to fa'idar jingina shine kai ba za a yi maka wannan ba in kana da jingina wannan kudin da ka bayar na jingina shi za a sayar a biya mai bashi haƙƙin sa ko kuma aka yi masa taflisi ya zamanto bashi da kudi bashi yayi masa yawa bashi da abinda zai biya bashi to wanda yake da jingina shi za a sayar da jingina a biya shi bashin sa ba za a ce ba abinda zai samu sai iyakacin abinda aka samu aka sayar na abinda ya mallaka ba shi za a bashi haƙƙin sa wannan shine ɗaya daga cikin fa'idodin yin jingina daga cikin fa'idodinta kuma domin ya zamanto ka samu kai mai bada bashi ka samu aminci domin mutane ba sa son rabuwa da dukiyar su idan ya zamanto cewa aka samu irin wannan inda babu jingina sai ya zamanto kan cewa bashi zai wahala samu tunda wani zai ce shi gaskiya ba zai iya bada bashi ba amma in da zai ga akwai wani abu wanda za a bashi jingina da zai rike wannan sai ya bashi dan aminci akan cewar kudin sa dai ba za su salwanta ba to kaga wannan yana daya daga cikin fa'idodin yin jingina abinda yake ba zai halatta a sayar da shi ba ba za a yi bashin sa ba ai ba za a yi jingina da shi ba ba za ka je ka bayar da tulin giya ba ko share din kamfanin giya ko share din banki duk waɗannan cinikin su haramun ne ba za ka yi jingina da su ba duk abin da yake cinikin su haramun ne za ka yi jingina da shi amma abin da yake ko da akwai garari a cikin sa za ka iya yin jingina da shi kamar bawa da ya gudu kamar da suke faɗa a cikin tafan fiqhu to wannan a cikin kiyasin mu sai mu ce kamar mota da aka sace za ka iya yin jingina da ita tunda wata kila za a iya samun ta bawan da ya gudu za a iya kamo shi aiko za a iya gano shi saboda haka ya halatta ya zama tukan cewa an yi jingina da shi a jingina za ta iya zamantowa a wajen wanda yake bin bashi ko kuma a wajen amini in tana wajen wanda yake bin bashi to shine zai lamunce ta in wani abu ya same ta shi zai lamuni idan abin zai iya boya kamar alal misali an baka agogo jingina kaga agogo zaka iya boye shi a gida kace ya bata in aka baka agogo jingina kazo kace ya bata ba za a yi da magana ka ba sai ka kawo shaida akan cewa ya bata. Alal misali kaje ka kawo police report ran da ya bata kaje ka kai rahoto kan cewa ya bata da binciken da aka yi maka da tambayoyin da aka yi maka wajen yan sanda, wannan sai ta zama to bayyana. Amma idan a wajen amintacce ko kuma a sanya jingina a hannun wani amintacce, ku yi ittifaki kai mai bada jingina, kai mai karban bashi, kai wanda ka ci bashi mai bada jingina, da kai wanda ka bada bashi wanda za a ba ma jingina, ku ce to akwai wani amintacce ne a je a ɗauki wannan jingina a bayar a hannunsa, ko a kai kotu ko a kai wajen lawyer a je ya aje. To wannan ya halatta. Idan ya zo in ya bata, to kai wanda ka bada jingina kai zaka dauki hasara, tunda amintacce ne. Wal umana fil ladhi yaluna laysu bi shay'in minhu yadhmanuna, amintattu ba a cewa su laminin abinda aka ba su riko na amana. Sannan ya halatta ka sanya sharadin cewa zaka yi amfani da abin kai wanda ka bada bashi aka baka jingina. Ya halatta ka sanya sharadin cewa zaka yi amfani da wannan abin da aka bayar da ki jingina, amma da sharadi na farko ya zamanto bashin da ka bayar na ciniki ne, ba na bashin salaf ba, ba na bashin kudi ba, wato juyawa kai, ma'ana an zo an yi cinikayya, ya zo ya sai gidanka a abin nan, ka zo ka sai mota baka biya kudin ba sai ka bayar, ka zo ka sai mota baka biya kudin ba sai ka bayar da jinginar gidanka, to a cikin irin wannan bashin zaka iya shartin da cewa kai amfani da jinginar. Mutum ne ya je sai mota miliyan 1 da 500,000, sai ya kawo 500,000 sauran miliyan 1 zai biya, ya ce to maimakon miliyan 1 ga gidana a rijiyar lemo na baya kashi jingina, to sai ka ce to ina da sharadi zan sa dana haya a cikin wannan gidan, zai rinka ga abin da zai rinka biya duk wata, ya ce to na yadda, ba wai ya zauna kyauta ba ya rinka amfani da shi balashi abaho, a'a da sharadi, domin wannan abin da yasa suka halatta wannan, domin ya zamanto bay'un wa ijara, ciniki ya haɗu tare da wato ijara, ya halatta ka haɗa ciniki da ijara a cikin akadi guda ɗaya. Amma idan bashi ne wanda ka ɗauko kuɗi ka ba wa mutum miliyan 1 ka ba da jinginar gidanka ka ce amma da sharadin zan yi amfani da shi ko wannan zai yi amfani da shi, to wannan ya zamanto min babu salafin jarra naf'a, bashi bai kawo maka wani amfani. Kamar wato ka ba da miliyan 1 ne, tare da miliyan 1 ka samu amfanin an fifita ka a wajen baka hayar gida, gida ne wanda yake kowa yana kokarin ya same shi, duk da yake zaka biya haya amma ka samu amfanin kai aka kaddamar tunda an baka shi jingina, ya zamanto an baka damar ka zauna haya a ciki. Inda aka yi istithna'in yanda yake koda babu sharadi zaka iya amfani da wato abin jingina, shi ma wannan ba a kaulin jumhur ba, shine a hadithin Abi Huraira da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace az-zahru yurkabu bi nafaqatihi wad-durru yushrabu bi nafaqatihi wa 'ala alladhi yarkabu wa yashrabu an-nafaqa, wato dabba da ake hawa ana hawanta da abin da ake ciyar da ita, wato in aka baka jinginar doki ka iya hawansa, amma kai zaka dauki nauyin cusa, kai zaka dauki nauyin kiwonsa, kai zaka dauki nauyin bashi ruwa. Saniya, ko akuya in aka baka ita jingina zaka iya tatsan nonon ta ka sha, amma ita ma bi nafaqatiha kai zaka rinka ciyar da ita. Wannan yana daga cikin wato ruhsa da aka yi, domin idan a ce mutum ya bada jinginar doki ko ya bada jinginar akuya, kullum sai ya taso daga can unguwa uku, a ce ya tafi can rijiyar lemo inda yake bin sa bashi, yaje ya kai masa abin, yaje ya kai ingiri, yaje ya kai dusa, yaje ya aika ciyawa da harawa, ta ce da ita tunda in ka bayar da jingina ai abin naka ne, saboda haka ciyarwa a kanka yake, kai zaka ciyar. To sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo wannan ruksa, yace idan aka baka jinginar abin da yake buƙatar a kula da shi, wanda in za a kallafa ma mai shi daukan nauyin kula da shi kuma abin ya ba a hannunsa yake ba akwai mashakka a kansa to kai ka dauke masa wannan nauyin ka ce ni zan ciyar da shi ni zan tufa ni zan dauki nauyin ciyarwarsa da shayarwarsa amma amfanin da ake samu a jikinsa nawa ne sai dace da ka'idar al-ghurmu bil-ghun ka dauki nauyi dan haka zaka samu amfani amma in ba haka ba ko a sauran sai da sharadi idan ka kasa idan aka kasa biyan bashi to ba wai kawai automatically za a je a sayar da jinginar bane sabanin yanda waɗansu malamai suke fada waɗansu malamai sun ce idan idan bashi ne wanda yake na ajali an ce bashi ne na shekara daya shekara daya ta cika ba a biya bashi ba ga jingina tana hannunka ko tana hannun amini sai ka je ka ce ma amini sayar ka biya ni bashi da ko kuma kai kawai ka je ka sayar ka biya bashinka inda saura ka dauki bashinka inda saura ka biya mutumin bashi wannan shine kaulin waɗansu malamai amma saboda hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam na rashin na adamu ighlaqir rahan cewa wato bashi baya abin nan jingina bata makalewa ba a makalci ta wato ba a yin wannan hukuncin gaba gaba aje a sayar domin aje a biya haƙi a jumhur waɗansu sauran malamai suka tafi akan cewa a idan bashi ya cika ajalin sa kuma akwai jingina sai ka sanar da wanda kake bi bashi to bashin ka fa ajalin sa yazo ga jingina a hannuna zaka biya ni ko kuwa baka da hali in yace bashi da hali sai ka ce to shikenan sai ka kai wajen alkali ga jinginan da ya bayar alkali shi zai sayar da wannan abu ya biya ka bashin ka ba kai zaka sayar ba ba amini da aka bashi shine zai je ya sayar ba wannan shine kaulin jumhurul malamai duk da wannan hadisin na adamu ighlaqir rahan hadisi ne wanda yake as-sahih mursali ne amma malamai da dama sun yi fatuwa da mujibin sa kuma wannan ne yasa aka rinjayar da wannan kaulin akan cewar ba a mai jingina baya gaba gadi yaje ya sayar da jinginar mai bashi kai baya yin gaba gadi yaje ya sayar da jingina domin ya cika haƙƙin sa sauran hukunce hukunce kuma waɗannan tafsirin su sai an koma cikin wato littafin fiqh wallahu ta'ala a'lam jingina ta jingina ana yin jingina ta gona ita ma jinginar gona zaka iya bayar da jinginar gona ko mai gona yaje ya ci gaba da aikin sa a cikin gonar sa amma dai ya mallaka maka abin nan dole ne kai housing jinginar ko da yake idan kai housing jinginar idan ka mallaka masa ita ya zama tukan cewa ya koma ta dawo karkashin kulawar sa ko kulawar wani wanda yake karkashin sa to wannan jinginar ta riga ta baci to amma kamar gona idan ya zama to a tsarin musaka ne kukai kai kana da wani abu da kake yi shi ma yana da wani abu da yake yi to shikenan wannan kasancewar yana da ikon shiga cikin gonar ba zai warware rahan din ba domin hannunka har yanzu yana cikin wannan gona din ai da ma ya samu abin nan a sharadin ar-rahan ya zamanto mimma bihi istifa'u haqqin mumkinu ya zamanto wanda yake za a iya cika haƙi da shi ne wato kimarsa za ta iya cika wannan za ta iya biyan bashin to Allah mu kale jingina ga tambayoyi masu yawa wannan yace a wani dare aka fara sallar tahajjudi daren 20 ko daren 21 kuma me yasa ba a yin sallar tahajjudi daren sallah wato ana ai ita tahajjudi da ake yi ba wai wata abin nan tana da lokacin da ake fara ta bane a zaka iya fara tahajjudi tun a ranar 20 me yasa aka kebance goman karshe da yin tahajjud saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan daren lailatu idan dararen goman karshe suka zo yana rayar da daren baki daya a cikin sallah to ba za ka iya rayar da shi baki daya a cikin sallah ba saboda sai mu dan kamanta irin namu rayar da daren saboda haka abin da yasa ake farawa a daren 21 ba daren 20 ba saboda daren 20 yana cikin goman tsakiya daren 21 ko shine dare na farko na goman karshe lokacin goman karshe suka shiga an fahimta daren 20 ga wata daren 21 daren sallah kuwa ba a yi masa qiyamu ramadan saboda shi baya cikin watan ramadan daren sallah cikin shawwal yake daga an ce an ga wata to shawwal ya shiga
domin dare ake fara lissafi kafin rana, shi yasa ake duban wata da magariba, ba a duban wata da asuba. Inda rana ce take fara zuwa sannan dare, da da asuba za mu rinka duban wata. So da haka masu kokarin cewa daga gari ya waye su duba su gani wata ya fito ta gabas dan ai rigima da su, ko za su ce an ga wata ko ba a gani ba, to ka gani sun akasa kabiya. A yamma ake duban wata kuma da magariba ba da asuba ba. Sannan wannan yace yaya ake yin sallar duha. Sallar walha kamar sauran sallolin nafila ce, nafilar rana da lafilar dare raka'a biyu ce, kamar yanda yazo a hadisin Abdullahi dan Umar da ziyada, salatul layli wan nahar matna matna, sallar dare da ta rana raka'a biyu ce, kai raka'a biyu kai sallama, kai raka'a biyu kai sallama. To sallar walha ma haka take, sai dai za a tsawaita karatu ba, wannan mutum yana da yanci. Amma sallar da tafi kowace alkhairi ita ce sallar da aka tsawaita karatu a cikin ta, in bar da sallar raka'atayn fajr fi ake so a gajarta karatu. Sannan raka'a nawa ake yin ta? Akallanta raka'a biyu, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ambaton Allah ya zauna, wanda ya salla asuba sannan ya zauna inda ya salla, ya ta ambaton Allah har rana ta fito, sannan ya tashi ya salla raka'a biyu, to wannan kamar ladan hajji da umra ne cikakku, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda kaga wannan akallanta raka'a biyu. Amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallace ta raka'a takwas, shi yasa malamai suka ce mafi kyanta raka'a takwas. Kuma saboda an ruwaito ya sallace ta raka'a 12 ranar da idan bai yi qiyamul layl din sa ba, ya zamanto yayi ta a matsayin ranko. Waɗansu malamai suke ganin akasarin sallar walha raka'a 12 ce, to amma wannan raka'a 12 ba sallar walha bace, sallar ramuwar qiyamul wirdul layl. Dan haka sallar walha raka'a 8 ita ce akasarinta, kuma ita ce mafi kyawunta, kamar yadda ya zo a hadisin Ummu Hani radiyallahu anha. Wannan na'am ramuwar a'a ba bai shigar da ai, saboda sallar da raka'a 11 yake, to sai raka'a 12 domin wutiri ba a yin wutiri, tunda yana da wurdin dare raka'a 11 sai ya rama shi idan wani abu ya same shi a matsayin raka'a 12, wutirin sai ya cike. Amma wannan ba walha bace, wannan ranko ce ta wurdin dare, wanda yake wannan asali ne kamar yadda zo ma a hadisin Umar, shi ma yana nuni akan wannan. Ai gashi nan wani lokaci ake fara yin ta? Ana fara yin ta daga fitowar rana in ta daga qaidar rumhin, gwargwadon wato tsawon mashi shine mita 2. In rana ta rabu da sassan kasa, da kasa da tsawon mita 2, yawanci suna kiyasta shi a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina, ladanan Madina suna kiyasta shi da minti 20 bayan lokacin hudowar rana. Yanzu rana tana hudowa 6:15, wato daga 6:35 za a fara yin sallar walha har kafin lokacin zawal. Amma lokacin da yafi kowanne kyau na ayita shine lokacin da hantsi yayi zafi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace salatul awabin hina tarmudhu alfisal, sallan masu komawa ga Allah sallar walha lokacin da wato dan raquma yake gudu yana neman inuwa, wato zafin rana ya zafin hantsi ya soma samun sa, lokacin da aka fito ayita kenan, irin wajen 10:30, 11:30 nan. Wannan shine lokacin da yafi kowanne kyau, domin ɗaya daga cikin fa'idar ayita a wannan lokaci, saboda lokaci ne da aka dugunzuma wajen harkar duniya. A lokacin nan meeting da ake yi a lokacin ake yi, contract da ake yi a lokacin ake yi, masu kai komo neman kwangila a lokacin ake yi, masu cinikayya, masu karɓar dila da sauransu, duk a lokacin ake. To kai kuma a lokacin kai sallah, sai ya zamanto kanka masu tuna Allah a cikin gafalallu. Shi yasa wannan lokacin yafi kyau. Sannan meye falalar yinta? Falalar yinta cewa idan ka yi ta raka'a 2, to ka biya sadakar da ake binka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya wayi gari yana da gaba 30,360, ana binka sadaka akan kowace gabar jikinka. To idan ka ce subhanallah sau daya, ka samu sadaka daya, walhamdulillah sau daya ka samu sadaka daya, kai umarni da kyakkyawa ka samu sadaka daya, kai hani ga mummuna ka samu sadaka daya, ka taimaka ma wani ya dora ka dora masa kayansa akan dabbarsa, ita ma ka yi sadaka daya. To duk abinda zai wadatar daga wannan baki alaikum kai sallar raka'a 2, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa yughni an zalika kulluhu raka'atani min awwalin nahar, raka'a 2 a farkon wuni. Wannan fa ɗaya daga cikin fa'idar sallar walha kenan, wato in kai kafan shi kanka a wajen Allah a wannan rana. Sannan fa'ida ta biyu, sallar masu komawa ga Allah ne, fa innahu kana lil awabina ghafura, in takunu salihin fa innahu kana lil awabina ghafura,
idan ku salihai ne, Allah ya ce shi Allah mai yawan mai rahama mai tsananin jin kai ne ga masu yawan komawa gare shi, al-awwabun. To al-awwab masu yin sallar walaha suna cikin su, don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul awwabin hina tarmudul fisal, sallar walaha ita ce salatul awwabin. Dan haka wannan ita ma falalatta ce cewa idan kai wannan zaka zamanto cikin masu saurin komawa ga Allah, masu yawan komawa ga Allah. Wanda suke ce mata sallar tsofaffi, tsofaffi ne wajen neman lahira, sun yi furfura wajen neman lahira, ko ba yara ne kuwa, saboda sun dawama a kai, saboda kai ma ka zamanto irin wannan tsofaffin. Ai kamar da ake cewa ne azumin Rajab, azumin watan tsofaffi, ko da yake babu azumin Rajab, watan sallar tsofaffin nasu shine lokacin azumi. Sha'ban ba aka ce watan sallar tsofaffi. Wannan yana daga cikin inda bid'o'i suka yi mummunan tasiri akan al'adar Bahaushe. Yawanci zaka samu irin waɗannan lafuzza na Bahaushe suna da tushe a cikin addini. To amma wani lokaci sai ga tasirin hadisai rubabbu da hadisai da basu inganta ba sai ya tasiri akan tsakafar malam Bahaushe, kamar a nan wajen yace ma watan Sha'ban watan sallar tsofaffi, bayan shine watan azumi, dan a lokacin ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yawan azumi. Watan Rajab kuwa babu wani abu da yazo na falalar azumin sa. Wannan yace hadisin da yake cewa wanda yayi kwaikwayon wata al'umma to yana cikin su. Wannan ya hada da kayan sawa da muke sawa na turawa, menene bambancin halwa da itikaf? Oh, tambaya biyu ce. Abinda ake nufi da wanda ya bi al'umma, wato wanda ya bi su a cikin abin da yake na addinin su da kuma al'ada da ta zamanto ta mayyade su. Amma wajen tufa ita ma kanta zata mutum zai iya koyi da su idan ya zamanto babu wata bukata. Akwai inda zai zamanto kan cewa idan ka sanya tufa su baka koyi da su ba, kuma ba za a kama ka ba a cikin shari'a, kamar da Sheikhul Islam ya ce idan ya zamanto a cikin sanya tufa su kana raye a cikin su, in baka sanya tufa su ba, wannan zai sa ya zamanto kan cewa sun kaurace maka, sun nisance ka. Amma inda zaka sa tufa su, wannan zai sa ka janyo su zuwa gare ka har ya zamanto ka samu damar da zaka isar da sakon Allah ga zukatan su musulunta. A lokacin nan sai ka sa kayan su. Dan haka kamar mutum ya je America ko ya je Ingila dan ya sa irin tufafin su domin kar ya zamanto daban da su, dan ya zamanto wannan ya bashi damar da zai kira su zuwa ga addinin sa, wannan babu laifi. Kamar inda Sheikhul Islam ya bayani a cikin Iktiba' as-Siratul Mustaqim. Amma asalin abinda aka hana na kwaikwayo, kwaikwayon su a cikin abinda yake tabbatattar alamar addinin su ce. Kamar alal misali ka sanya irin kayan fada, ko irin kai wannan damarar ta su, ka sa doguwar riga ta wannan damarar ta su, ko kuma ka sanya cross uba abinan uwa uba Allah ya kiyaye mu. To waɗannan shine idan kai wannan ma zai iya kaiwa zuwa ga ridda gabaki ɗaya, kamar yadda Sheikhul Islam, kamar yadda Sheikh Usman ya bayani a cikin tafin sa. Bambanci tsakanin halwa da itikafi. Halwa ai ka gabata cikin tafin, ka taba ganin babun halwa a cikin itika, a cikin littafin, a cikin Sahihul Bukhari ko Sahih Muslim ko cikin Risala ko cikin Muktasar Khalil ko cikin wani littafi daga cikin littafin shari'a, baka ganin babun halwa, sai dai babun itika. Halwa bid'a ce, itikafi shine sunna. Wannan yana cewa a mazhabin Imam Malik an ce mata su haɗe kafafunsu idan sun zo yin sallah, hakan bai saba wa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aytumuni usalli. Wannan ba wai kawai a mazhabar Imam Malik bane, da yawa daga cikin malamai sun ce mace yayin da za ta yi sallah ta zamanto mai kakkamewa, saboda yadda yanayin jikinta yake, idan ta bubbude jikinta, wannan zai iya kaiwa zuwa ga bayyana auratta. Ai ba wai saba, ba wai karo suka ci da hadisi ba, malaman mazhabar Imam Malik ba da gangan suka ci karo da hadisi ba, sun duba ma'ana ce an ci shari'ar musulunci kan cewa mace wajibi ne ta suturce kanta. Dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sallu kama ra'aytumuni usalli, ku yi sallah kamar yadda ku gani ina yin sallah. A cikin dukkan wani abu za a yi koyi da shi, banda abin da sauran da yayi na shari'a ya nuna kan cewa ba za a yi ba. Amma idan mace ya zamanto kan cewa ta bubbude jikinta yanda wani abu na barin jikinta zai fito ya bayyana, kaga ya zamanto kan cewa sharadin sallar da aka ce da al'aura da ya zamanto an ce ga yadda sutura da aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aka ce mata atusalli almar'atu fi dir'in wa khimar, mata za ta yi sallah a doguwar riga da kuma mayafinka, yace na'am idza kana dir'u sadidan yughashi dhuhura qadamaiha, idan rigar tana da girma tana da fadi za ta rufe saman tafin kafarta. Kaga kenan abinda ake so mace ta suturce jikinta gabaki daya. To ta je garin ta yi sunna, ta zo ta keta sharadi, kaga ta rusa sallar take nan to shi yasa malamai ba sa in suka ga abin in kaga malamai sun yi magana kafin kai musu taqibi ka tsaya kai bincike ka san madogaran su ka san makaman su to da haka wannan shine makamar wannan malamai ba kawai malaman malikiya ba a Imam al-Bukhari ya faɗa dangane da Ummu Darda as-Sughra cewa wa kanat tusalli kama yusalli ar-rijal tana sallah kamar yadda maza suke yi tace wa kanat faqiha abinda yake nufi a cikin galibin ayyukan sallah amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai umarci mata cewa kada su daukaka sautin su ga da talbiya ba amma matan Annabi sallallahu alaihi wasallam haka suke yi idan sun zo wajen da yake akwai maza a kusa da su sai su sassauta sautin su da talbiya in sun zo inda babu kowa sai su daukaka sautin su saboda haka koyaushe duk wani abu na umarni na shari'a na umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo za a yi shi tare da duba ya zuwa ga sauran al'amura sauran umarce-umarcen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da hadisi ɗaya ba da dukkan sauran hadisan haka za da adilla da ake taro su ai aiki tare da su a wannan ban san shi ba wai mace wai ta bude kafarta wai iblis yana zuwa yana hura mata iska ta gabanta ban san wannan ba gaskiya sai dai ka je ka duba cikin akhbarul jan amma dai a cikin hadisi ban taba ganin wani hadisi da wannan ma'ana ba din ba wannan ce so da wai idan ana salla sai ka ga wasu suna bin sallar a cikin a can waje daya ba za su zo masallaci ko inda ake yin sallar ba musamman ɗan kasuwa masu kasa kaya mana hakan ya halarta ko bai halarta ba wannan bai halarta ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Abu Bakar da yayi ruku'u kafin ya shiga cikin sau yace zadakallahu hirsan wala ta'u Allah ya kara maka kudin alkhairi kada ka saki saboda ya je ya fara sallah ba a cikin inda musulmi suka haɗe suke sallah to kaga idan mutum ya je ya ware shi kadai ko susu biyu ko susu uku suka je suke sansanin su a daban kaga sun yi abinda Abu Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana Abu Bakar yace kada ka sake dan haka bai halatta ba shi yasa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cika sau na daya sannan na biyu sannan na uku haka da kuma yake cewa ala tasufuna kama tasuful malaika fa za ku sau ba irin sau malaiku aka ce yaya suke yi ya rasulullahi yace yatimuna safal awwal fal awwal su cika sau farko sannan na biyu sannan na uku amma wanda suka sallake suka je suka yi wannan sau a can daban kaga ba su yi sallah irin ta sallan malaiku ba sun saba hadiyar rasul sallallahu alaihi wasallam a cikin bata sallan su a cikin yin sallan su wannan ba yana magana akan rashin ingancin sallar su bane waɗanda suke bata sallan munfaridi khalfas saf za su bata wanda yayi shi kadai yana sa sau wanda yake shine sahihi wanda ya ware shi kadai yayi sau a can gefen masallaci ko a can shi kadai gingidi abin nan a karkashin bishiya ya fi karfin ya tafi ya zo ya shiga cikin sau to wannan a bisa sahihin magana sallar sa bata yi ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata li munfaridin khalfas saf babu sallah ga wanda ya sallaci shi kadai a bayan sau kuma ya ga wani mutum yana sallaci shi kadai khalfas saf yace istaqbil salatan ka sake sallar ka wanda yake wannan shine matabar Imam Ahmad ibn Hanbal kuma wannan shine as-sahih amma idan ba shi kadai bane suna da yawa to idan zai yi su koyi da liman sallar su ta inganta ba za a ce sallar su bace ba amma idan ba zai yi ba su koyi tare da liman misali alal misali gari ne masallaci ne wanda yake babu mai tayar da generator ba kamar irin masallacin mu ba daga an dauke wuta akwai mai tayar da generator za a iya ci gaba da bin sallah amma in ba irin wannan masallacin bane idan wuta ta dauke shikenan bin liman ma ya dauke to idan wannan irin wannan ne ya faru sallar mutum ba ta yi ba domin sharadin bin liman in kanul iqtida'i bil imam yuwar ai koyi da shi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma ju'ila al imam li yutamma bi an sanya liman ne dan ai koyi da shi dan kan ba za ka yi koyi da shi ba liman bai zama to limamin ka ba wannan yace dan Allah wannan yar uwa ce cikin mata take cewa mu mata muna da buƙatar da a fadakar da mu akan muhimmancin hada sau sannan kuma idan za mu hada ta baya za mu fara hadawa ko kuma ta gaba wassalamu alaikum wato wannan ta kawo nukta muhimmiya kwarai da gaske da ta sa ni tunani a ciki amma kuma ban samu nayi bincike a kai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairu sufufir rijali awwaluha wa akhiruha wa sharruha akhiruha wa khairu sufufir nisa'i akhiruha wa sharruha awwaluha sauwan da yafi kowanne alkhairi na maza shine na farko
wanda yafi sharri kuma na ƙarshe, sauran da yafi kowanne alkhairi na mata na ƙarshe, wanda yafi kowanne alkhairi in sharri na mata na farko. To da kaga mafhumin wannan ya nuna kan cewa kenan wanda yazo sallah wanda ta zo sallah da wuri daga baya baya ya kamata ta tsaya ba daga gaba ba. Kama gaskiya ban ga nassi na malamai ba akan wannan, kuma tunda naga tambayar nake kokarin nake cewa zan bincika in gani cikin littafin shuruh na hadith ko zan iya abin ko zan samu bayani, amma wannan fahimtar a zahirinta fahimta ce akan hanya. To amma abinda kawai rikicin shine kan cewa idan aka fara sahu ta baya in ya cika ya za a zo a wuce aje ai sahu na biyu dangane da mata. Idan an ce na farko su farin suka fara tashi fara sahun su fara daga sahun ƙarshe shine zai zama to sahun shine a matsayin sahun farkon su, sannan wanda zai zo na gaba. To in sahun farko ya shi ya ciga sai an zo sai ka tura wani kenan, ko kuma ka ko kuma ta tunkuɗe wani, ko kuma ta ce abin nan a bada hanya a wuce sannan za ta wuce. To wannan shine mahallin nazar insha Allah za a yi bincike. Na'am. Ai shine ba a cika ai cewa a tim musaffal kanu yutimmuna saffal awwal fa awwal, suna cika sahun farko sannan na biyu a cika shi tab makil sannan na biyu. Amma saboda ka san mu kan mu ko shi muna samun wannan a wannan masallacin nan din nan inda liwan yake mutane suna son tsayawa a wajen, sai ga waje can kurya babu ba a cika sahu na biyu ba, amma mutane suna ganin kamar in suna nan wajen din an fi yin sallar da su. To da haka ba za su je su ga cikin wannan sahun ba, a'a ka je can gefen dama ko gefen hagu din ka cika. Don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ku yi sahun irin na mala'iku, sai na biyu ya cika kafin a zo a cika na uku. Kuma akwai hadisi ko da yake dai ba'if ne cewa wanda ya sada sahu Allah ya sa abin nan shi ma Allah ya sada shi, wanda ya yanke shi Allah ya yanke shi. To in kai taki dan ka je ka cika sahu aikin ibada ne wannan abin da kai. Eh su ma ta haka za su hadi su ma sahun su kamar na maza ne. Ba bambanci. Na'am. Zaka iya ruku'u sannan ka taho a sunkuye ka shiga cikin sahu, kamar yadda aka rawaito daga fi'ilin sahabbai, daga cikin su akwai Zaid bin Thabit da Abu Bakar, kamar yadda Abu Bakar a cikin su akwai Zaid bin Thabit shine rike da sauran su ma daga cikin sahabbai sun kasance suna yin haka bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam, su yi ruku'u sannan su tafi a sunkuye har su shiga cikin sahu domin kwadayin su samu raka'a. Babu laifi mutum zai iya yin wannan, amma tafiyar kata da zamanto a ce daga can bakin kofa ka taho har zuwa wannan sahun na nan wajen ka san tafiyar ta wuce hankali. Don haka malamai suka kayyade da kan cewa idan ya zamanto bai fitaki biyu ko uku ko bai fitaki biyu ko uku ko makamancinsa ba. Wannan kuma yace mana ya halatta liman ko mutum yayi sallar tarawi har wutirinta, kuma ya tashi yin sallar qiyamul layl, zai kuma yin wutirin a dare musamman a cikin goman karshe cikin watan Ramadan. Me wannan mun ansa tambayar nan ba so ɗaya ba so biyu ba. Wannan yace bambanci tsakanin sallar farilla da nafila a yayin da mutum yayi rafkanwa, dukkanin su asalin su ɗaya ne, da sallar farilla da nafila duk ɗaya ne wajen rafkanwar su. Yadda zaka gyara sallar farilla haka zaka gyara sallar nafila. Wannan yace idan mutum ya dauki azumi a Najeriya sai ya tafi Saudiya inda zai yi sallah karama a can, kuma an dauki azumi da kwana ɗaya a Najeriya kafin a dauka a Saudiya, to idan aka ga watan sallah a Najeriya zai ajiye azumin ne, ko kuma idan azumin sa ya cika 30 sai ya ajiye tunda watan musulunci baya wuce kwana 30 kuma Saudi suna yin azumi 30 me abin yi. Idan mutum ya je waje zai yi aiki da hukuncin su. To haka idan mutum ya je Saudiya al-mazala sallallahu alaihi wasallam yace as-sawm yawma yusumun nas, azumi ran da mutane suke azumi, wal fitr yawma yufṭirun nas, shan azumi ran da mutane suke sha. To haka ran da suke shan azumi a can ran nan zaka sha. To ya rage idan ya zamanto kai ya zamanto zaka yi azumi 31, yaya zaka yi? Ga abin da yawancin malamai suke abinda waɗansu malamai suke cewa shine kan cewar zaka sha azuminka amma ba zaka bayyana ba. Zaka sha azuminka amma ba zaka bayyana ba saboda kada ya zamanto an tumce ka. To amma as-sahih yadda fatawar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ta zo shine kan cewa azumi zaka yi, tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sawm yawma yusumun nas,
wal fitr yawma yaftiru an-nas a wajenka ba ranar fitr bace saboda haka wancan ƙari rana ɗaya da ka samu wannan ta zama to maka azumin nafila da ya wajaba ka yi shi saboda kai aiki da wannan hadisin dan kada dan wannan rana a hukuncinka hukuncin ramadan ce sai dai in ka sha za a ce sai kai kafara to saboda sabani ba za a ce sai kai kafara ba saboda sabanin malamai wannan tabagin abin nan mura'atul khilaf ba za a ce sai kai kafara ba saboda akwai malamai da suka ce zaka iya sha wannan yace menene gaskiyar wannan magana Imam al-Bukhari fatan mutuwa yayi wa kansa idan haka ne menene aqidan ahlus sunna akan haka Imam al-Bukhari bai yi ma kansa fatan mutuwa ba yace Allahumma innal arda daqat alayya bima rahubat faqbidni ilay ya roki Allah kan cewa ya dauki ransa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa idha aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilayka ghayra maftun idan fitina in Allah ka nufi saukar da fitina a cikin bayinka to ka dauki raina kafin wannan fitina ta sauka fitina ce ta barke a cikin imani yana ganin zai zamanto ta shafe shi akan lafz bil qur'an lafazi da alqur'ani makhluk ne ko ba makhluk bane abin ya zamanto abin fitina saboda haka yace ba inda zai je ya samu watayawa akan aqida ya kubuta daga fitina dan haka ya roki Allah madaukakin sarki ya dauki ransa yayin da mutun ya ga fitina babu laifi mutun yayi burin mutuwa abinda ba a so kai burin mutuwa saboda tsananin rayuwar duniya tsananin talauci ko rashin lafiya ko masifar iyali ko makamancin wannan amma masifar addini wannan tana ɗaya daga cikin abinda take sanya mutun yayi fatan Allah ya dauki ransa wannan shine aqidan ahlus sunna akan wannan saboda Imam al-Bukhari bai saba aqidan ahlus sunna ba wannan yace zakkar dukiya kamar mota idan mutun zai fitar da zakka zai kiyasta hadda motocin mota idan ta hawanka ce ko sun kai nawa indai na hawanka ne ba babu zakka a ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace laysa alal muslimi fi abdihi wala farasihi sadaqa muslimi ba shi da babu sadaka wajiba a kansa a cikin bawansa ko kuma a cikin abun hawansa dokinsa amma idan kana sayan motoci ne ka sayar to wannan sun zama to urudu tijara dan haka zaka duba kimar su da kudin da yake hannunka in lokacin hisabi in lokacin fitar da zakka yayi in sun cika haul sai ka fitar da zakkar su sadako wanda kake haya da ita wannan wanda kake haya da ita babu zakka a kanta domin tamkar ta manyan motoci a bisa sahihin magana babu zakka a kanta kudin da suka kawo maka na haya shine zaka biya zakka kamar gidan haya ne gidan haya babu zakka akan gidan haya da amma akan kudin hayar da aka baka zaka bada zakka kuma kudin hayar daga ran da aka yi akadin alal misali kun zo kun yi da mutun cewa farkon watan Muharram daga nan hayar ta fara amma bai baka kudin ba sai bayan wata 6 ko sai ma a ƙarshen shekara to idan a cikin Dhulhijja ya baka to Muharram na zuwa sai ka fitar masa da zakka ba zaka ce ai yanzu ka karba ba sai ka jira wata shekarar ka zo domin ka riga tamkar ka mallake shi ne yana hannunsa a matsayin bashi ka gane daga yawmul ard haka zalika wanda yake da motoci na haya ran da aka baka ran da kai kwangilar haya alal misali aka dauki hayar motar ka kamfani ya dauka cewar zai rinke musu aiki to daga ranar da aka yi wannan contract tare da kamfanin aka baka 30% ne ko nawa ne aka baka to idan wannan rana ta kewayo idan aka cika maka kudinka na shekara zaka fitar da zakkar sa ba zaka ce sai kudin sun zauna sun zaka istiqbalul hawl a matsayin almalul mustafad kudi wanda suka shigo sababbi a cikin hannunka ba a'a daga ran da aka fitar amma ita kanta raqabar motar ba zaka fitar mata da zakka ba to ina ganin gaskiya saboda tambayoyi suna da yawa ga kuma saboda wanda suke zuwa daga nesa dan su je su samu yin bude baki za mu basu in Allah ya ba mu Allah ya bada iko ko da wajen karatun sira da za a zo a ci gaba da shi in Allah da za mu amsa sauran tambayoyin akwai yan uwanmu da suke zuwa wannan majalisi wanda suka rasa yan uwansu akwai wanda ya rasa mahaifi akwai mutane biyu da suka rasa mahaifansu mata yayin da muke a cikin wannan wata mai albarka sun zo sun sanar kuma tun lokacin da ne alƙawarin kan cewa zan sanar da 'yan uwa don mu
waɗannan marigaya nasu addu'a, muna roƙon Allah madaukakin sarki ya jigan su da gafara, ya sanya aljanna makomar su, ya saka kabarin su, mu kuma Allah ya sa mu cika da imani. Akwai sanarwa kamar guda biyu. Na farko, da sunan wannan cibiya muke neman taimakon 'yan uwa wajen wato ɗaukan nauyin waɗanda suka yi mana hidima cikin wannan wata, wajen wato kula da tsaron kayan mutane da tsara yadda ake aje motoci, da kula da motoci lokacin da ake sallar tahajjud da sallar tarawi, da kuma lokacin da ake zuwa karatu. Wannan 'yan uwa namu sun zo sun yi tabarru'i, ba jinga ake da su ba, to amma muna so mu kyautata musu. Don haka muna neman 'yan uwa abinda wanda ya sauƙaƙa. Akwai akwatuna, Malam Isma'il ka sa akwatuna? Yawa, akwai akwatuna wanda zai iya sanyawa ya sa a cikin akwati, wanda kuma yake ganin zai zo ya nemo wanda zai bawa, zai iya bani ko kuma ya bama ladan Malam Isma'il, ya zamanto domin mu yi wasati ga 'yan uwanmu, su ma mu taimaka musu akan abubuwan da suka yi mana na hidimtawa. Sun yi ne saboda Allah, amma sun sadaukar da kai. Mutane suna zuwa su yi sallah, sun ba su zo sun yi sallar ba. Kaga yadda ake tahajjud din nan, su ba zo sun yi tahajjud ba. To matsayinsu kamar matsayin masu ribat ne insha Allah, wanda su abin nan masu gadin rundunar sojojin musulmi, suna bacci su kuma sun tsaya, ba sa bacci saboda su yi gadin dakarun musulunci. To su ma wannan abin da suka yi kwatankwacin wannan ne, Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi, Allah ya karɓi aikinsu kuma ya sanya shi a cikin mizaninsu. Sannan abu na biyu, akwai wani tsari da aka yi, aka shirya ranar 2 ga watan sallah na ga yara da iyalai, wanda za a yi a cikin ɗakin taro na wannan cibiya, wanda zai zamanto kamar abu ne na bikin idi na musulunci ga yara, don a ga yara ya zamanto kan cewa idi dai an san cewa idi ne, kuma yana da alaƙa da addini. Abubuwa ne wanda aka tsara na kamar gasa da ɗan wasan kwaikwayo na musulunci, da 'yan abubuwa waɗanda suke zai taimaka ma yara wajen tarbiyya, ya kuma janyo zuciyarsu ya ƙara danƙon zumunci tsakaninsu da cibiyoyin musulunci da masallatai da wuraren ibada, don su gane kan cewa hatta ma harkar a biki da farin ciki akwai ta a cikin wuraren ibada, da akwai ta a cikin wato samimin addini. Ba wai kawai sai an je Children's Park bane za a yi wasa wanda za a ɗauka wannan ba ke wani alaƙa da addini, a'a, an a cikin masu addinin su ma suna irin nasu wasan wanda yake shari'a ta yarda da shi. To akwai 'yan uwa wanda suka kawo tsari mai kyau wanda suke so su gudanar, wanda shi ma wannan yana buƙatar, akwai budget ɗinsu da suka yi. Muna kira ga duk wanda yake sha'awar ya yi musahama ya ba da gudunmawa a kan wannan, da Allah shi ma ya zo ya sami, ko ya same ni, ko ya sami ladan Malam Isma'il, ko kuma ya sami shugaban kula da harkar da'awa Malam Muhiddin Sunusi a cikin a nan ofis ɗin wannan cibiya gobe, tun daga safe har zuwa sallah azahar da bayan sallah azahar. Yana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma inda zo a hadisi hasan, ya kasance idan sahabbai suka hadu ba sa rabuwa, ba sa watsewa, sai yayi musu addu'a, yayi addu'a sun ce amin, da wannan addu'ar wanda hadisi ne da Imam Tirmidhi ya ruwaito ta, Allahumma qsimna lana min khashyati kama tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatika, zuwa ga karshenta. Don haka mashru'i ne musamman ma kuma cikin waɗannan kwanaki masu alfarma, kuma gashi wannan ranar Juma'a, wannan lokaci ne wanda kuma kamar yadda zo a hadithin Abi Huraira da Abdullahi ibn Salam, a cikinsa ne sa'ar da Allah maɗaukakin sarki yake amsa addu'a take. To da haka zami addu'a da ta neman Allah ya barkace mu da wannan karatu da muka yi. Gashi kuma majalisi ne wanda yake na karatun Alkur'ani da mudarasarsa, wanda mala'iku suke sauka a ciki, rahama take sauka, mala'iku suna kusa da mu, za su yi tamini a cikin addu'ar mu. Za mu yi addu'a da fatan Allah maɗaukakin sarki ya amsa mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله كالبركان تيمو دا القرآن الله كحسك زكاة مو دا القرآن الله كبامو البركة القرآن الله كأزو تامو دا جيتون القرآن الله كساء القرآن يمن جابورا يزوى دا الجنة الله كسنى القرآن يكورا مجهن متر جهنم الله كسنى كراتم مغا القرآن يزمن تو هجا أغرين كسنى شي زمن تو هجا أكمو Allah ka ba mu ikon aiki da Alkur'ani. Allah ka haskaka zukatanmu da kirazanmu da gabanmu da zukatanmu da ƴaƴanmu da iyalanmu da gidajenmu da dukiyarmu da duk abin da ka ba mu da hasken Alkur'ani. Allah muna roƙonka ka ba mu ceton azumi. Allah ka sanya mu cikin waɗanda suka ka yanta su a cikin wannan wata mai albarka. Allah ka sanya mu a cikin waɗanda suka yanta su ka ji kansu ka gafarta musu a cikin wannan wata mai albarka. Allah ka ji kanmu ka ji kan iyayenmu. Allah ka shirye mu ka shirye ƴaƴanmu da matayenmu. Allah ka ba mu zuriya mai albarka. Allah waɗanda ba su da aure a cikin mu Allah ka ba su mataye salihai masu aure kuma Allah ka ba su ikon rike su da yi musu kyakkyawan tarbiyya ta addinin musulunci. Allah ka ba mu ingantattun iyali. Allah ka ba mu kyakkyawan rayuwa. Allah ka ba mu matsayi tare da annaba. Allah ka ba mu matsayi da zai kusantar da mu zuwa ga annabawanka a cikin aljanna. Allah ka ba mu darajar masu Allah ka ba mu darajar masu shahada. Allah muna roƙonka dukkan wani abu na alkhairi da muka sani da wanda bamu sani ba. Da wanda muka da wanda duk wani bawa naka salihi ko wani annabi naka ya roƙe ka Allah muna roƙonka ka ba mu fiye da abin da muke kauna Allah dukkan wani sharri da muka sani ko bamu sani ba na farkon sa da na ƙarshen sa Allah ka tirtar da mu daga gare shi Allah muna roƙonka ka ba mu lafiya ka ba mu imani ka ba mu lafiya da zaman lafiya ka inganta imanin mu Allah ka inganta arzikin mu Allah ka yaye talaucin mu Allah tsananin da al'umman mu take ciki Allah ka yaye shi Allah ka inganta shugabanninmu Allah ka sanya musu adalci a cikin zukatansu da cikin ayyukansu Allah ka sa musu tausayin bayinka a cikin zukatansu Allah ka inganta sirarsu Allah ka ba mu shugabanni nagari Allah ka ba mu ingantaccen shugabanci Allah ka ba mu abin da zai gyara shugabanci Allah ka gyara shugabancin kasarmu da shugabancin dukkan hukumomin kasarmu ya rabbal alamin Allah ka saukar da rahamarka a cikinmu Allah ka saukar da rahamarka a cikin wannan ƙasa tamu Allah ka saukar da alkhairai a cikinmu Allah ka kawar ka dauke azaba da tsanani ga barinmu ya rabbal alamin Allah marasa lafiya Allah ka ba su lafiya wanda suke cikin bashi Allah ka biya musu basu sukan su wanda suke cikin tsanani Allah ka yaye musu Allah dukkan wata bukata tamu da wanda muka shaida maka da wanda ka santa a cikin zukatanmu Allah ka ba mu Allah ka ba mu sama da abin da muke kauna daga gare ka Allah ka ba mu sama da abin da muke roƙonka Allah ka inganta imaninmu Allah ka rayar da mu a cikin addinin musulunci Allah ka dauki ranmu face a cikin addinin musulunci Allah ka ba mu riko da sunnan manzonka sallallahu alaihi wasallam har mutuwar mu Allah ka sa Allah ka azurta mu da mutuwa akan alkitabu was sunna da kuma kalmar shahada ba tare da mun canza ba ba tare da mun fada cikin bid'a ba ya rabbal alamin Allah ka taimaki addininka Allah ka taimaki littafinka da sunnan manzonka sallallahu alaihi wasallam da bayinka mu'mini Allah ka kare karfin kafirci Allah ka kare karfin kafirci Allah ka ba mu masu jihadi rinjaye akan makiyansu Allah ka ba mu musulmi rinjaye akan kafirai Allah ka ba mu musulmi rinjaye akan kafirai Allah ka daukaka kalmar Allah Allah ka daukaka kalmarka a cikin wannan duniya tamu ya Allah ka biya mu bukatunmu na alkhairi Allah ka yalwata mana arzikinmu Allah kuma ka sanya mana albarka a cikin abin da ka azurta mu ka wadatar da mu daga halal din daga barin haram ka wadatar da mu da falalarka daga barin abin da ka wadatar da mu da falalarka daga barin abin da yake hannun waɗansu mutane ya rabbal alamin Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu wa sallam wa sallam ala abdika wa rasulika nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين